Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfila Hashim Gumel ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Laraba 24 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka na shirin fitar da sabbin ka'idoji ga waɗanda suka yi rigakafin cutar COVID-19. Masu zanga-zanga a Myanmar sun yi danda zuwa kofar jakadancin ƙasar Indonesia, za ku ji dalili. Sannan fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf na Amurka, Tiger Woods, ya gamu da mummunan haɗarin mota.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an samu asarar rayuka sanadiyar wasu rokoki da aka harba garin Maiduguri.
Rocher Luncher ne.
Daga ina Rocher Luncher ya taso?
To wannan gaskiya sai dai masana sun duba daga ina aka bugo. Yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har yazo shi.
Kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce idan sulhu ne mafita ga rashin tsaro to ba ta da zabi. Kamar yadda shugaban kungiyar
Dr. Kayode Fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala to kuwa suna maraba da ita.
Haka kuma sabbin shugabannin tsaron Najeriya sun yi alƙawarin samar da sauyi ga matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna na nan tafa da shirin sa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ƙarin Amurka ke karɓar allurar rigakafin cutar COVID-19, babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaduwar ƙwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ƙa'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi, waɗanda hukumar kare yaduwar cututtuka ta CDC za ta fitar. Wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya buƙatar sai ya keɓe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar. Ana sashen samun ƙarin wasu alluran yayin da masu hada magunguna suka alƙawarin ƙara ƙaimi wajen samar da su, kamar yadda gidan talabijin na CNBC ya rawaito. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin ƙasar, ko da ke yawa mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba. Gungun masu zanga-zangar ya taru ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar Indonesia da ke Yangon, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin ƙungiyar ƙasashen da ke kudu maso gabashin Asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alƙawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda. Masu zanga-zangar dai sun kira ga Indonesia da ta mutunta zaɓen da aka yi a watan Nuwamba, wanda jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD ta lashe da gagarumin nasara. Matar da shugaban Amurka Joe Biden ya zaɓa don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan Republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya haɗa da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira Keystone XL. Deb Haaland, wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar New Mexico, ita ce wacce Biden ya zaɓa don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin Amurka. Haaland ta yi ƙoƙarin baiwa 'yan majalisar na ɓangaren 'yan Republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Idan dai har majalisar ta tabbatar mata da wannan muƙami, za ta zamanto 'yar asalin Amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin Amurka.
In an jima kaɗan, Mahmud zai sake dawowa da ƙarin wasu labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda da yammacin jiya Talata ne mazauna birnin Maiduguri suka fara jin ƙarin manyan ababen fashewa, wanda aka gano rokoki ne wanda suka haddasa asarar rayuka. Kamar yadda za ku ji daga bakin wasu mazauna garin, a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya hado mana.
A yammacin jiya da misalin karfe 6 na maraice ne dai mazauna birnin Maiduguri suka fara jin karan ababa masu fashewa da manyan bindigogi. Wanda ga bisani aka ce wasu manyan makamai ne da ake kira rocket launchers suka dinga fada kan jama'a da ya sanadar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Duk da cewa har yanzu hukumomi ba su ce komai ba game da wannan lamari, amma ta tabbata cewa wasu manyan makaman ne suka dinga fadawa jama'a a unguwanni da hada da unguwar Kaleri da Gwangi da Limanti da Blablin da ma wasu unguwannin da har yanzu labarin bai riga da ya fito ba jama'a ba. An dai ga jami'an sojoji da dama na ta kai komo da kuma moto cin dokan marasa lafiya daga nisu na ta shawagi a cikin birnin Maiduguri, duk da cewa babu wanda ya santa inda makaman ke fitowa, amma bayanai na nuna cewa makaman ya fada akan jama'a da dama ciki har da wanda tijo da ya fada kan jikokin su guda biyar.
Jikokin ne
biyu sun rasu.
Kamar uku suna asibiti.
Guda uku suna asibiti. Jikokin ka ne duka?
Jikokin ne.
Kamar za su kai 'yan shekara nawa na? Shekara 18.
Shekara 8.
Shine babba.
Shine babba dukkan nan sani.
Allah sarki. Kun san daga inda abin ya faɗo?
A'a ba mu sani ba, kullun dai Allah ya kawo da mu furin ba mu sani ya faɗo ba.
Abun ma ya sake karuwa ba.
A ina ne?
Akwai agwagi layin banana.
Na'am.
Akwai a bulaburin wajen yanki da wajen abin nan gidan zana.
Na'am.
Nan ma ya faɗi har ya rusa ɗakuna.
Haka.
Amma dai ban ji asarar rai ba, amma agwagi layin banana an samu asarar rai. Na wani bawan Allah da. Akwai kuma yarinya da ta ji ciwo. Akwai kuma a wajen Limanti. Wajen gidan Umar Ali.
Haka.
Nan ma ya tashi a gurin. Sannan akwai a wajen Old Prison. A Shehuri South kenan. Nan ma ya tashi.
Wurare guda huɗu ne aka samu wannan tashi ne. Wai bom ne ko kuwa rocket launcher ne?
Ah, rocket launcher ne ba bom ba ne. Rocket launcher ne.
Daga ina rocket launcher ya taso?
To wannan gaskiya sai dai masana sun zo sun duba daga ina aka bugo. Da yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har ya zo ya shafi mutane.
A kan gida ne ya fada?
A waje ne ina ga su a ɗibar waya da yara da mata a kare. Akwai wani wanda ya ɗan girma ma na gida bare. Ya sana'a irin gaji masar nan.
A daidai wannan lokacin ne kuma wasu rahotannin da ke fitowa daga karamar hukumar Martin na nuni da cewa rundunar sojin Najeriya ta sake karɓe ragabar shugabancin garin Martin da 'yan gungiyar Boko Haram suka karɓe a makon da ya gabata, wanda yanzu hakan aka ce suke da ragamar shugabancin, har ma jami'an sojan sun koma matsugunninsu da ma sauran jama'an da aka yi garkuwa da su. Haruna Daudabi, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida da Haruna Daudabi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da labarai.
Mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boren. Cikin fursunoni 38,000 da ƙasar ta Ecuador ke da su, akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin. Ko a watan Disambar bara, sai da fursunoni 11 suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin. Shugaban kasar Lenin Moreno ya ayyana dokar taɓaci a lokacin fannin gidajen yarin kasar. Ya kuma bada umarnin a ƙara ɗaukan sabbin matakan tsaro a gidajen. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce motar Woods ta wuntsila ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Palos a jihar California. Lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya malkwaɗe. Wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a ƙasan wani rami da ke gefen tsauni. An kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi. An dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA, yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA.
Madalla. A daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da tabarewa a arewacin Najeriya, kungiyar gwamnonin arewa ta nuna amincewa da duk wata hanya da za ta sa a kai ga samun zaman lafiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ta amince da yin sulhu idan har zai kai ga kawo ƙarshen matsalar yan bindiga da ake fama da ita yanzu a yankin arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti, Dr. Kayode Fahimi, ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala da take addabar Najeriya, to kuwa suna maraba da ita. Dr. Fahimi, wanda yake jawabi a lokacin da suka je ziyarar nuna alhinin sace yan makarantar Kagara da kuma passenger bus da aka sako, ya kara da cewa,
if that engaging in dialogue, we may not have a choice. We may have to do that. Anything.
Yace idan ana nufin a ci gaba da tattaunawar, to fa bamu da wani zabi, dole ne mu yi hakan domin kuwa duk wani abu da zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake ciki a yanzu, to fa muna maraba da shi. Shi ma dai gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana buƙatar ganin gwamnonin sun hada hannu domin kawo ƙarshen wannan matsala.
And collectively, I think the time has come for us to come together and impose on the federal authorities to do the needful.
Yace ina nufin lokaci yayi da zamu hada hannu domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya don kara matsakaimi. Abinda ka sani ne, mu gwamnonin jihohi muna da iya namu ikon, bamu da cikakken iko da sojoji kai har ma da yan sanda. A saboda haka, a gaskiyar magana, akwai bukatar daukar matakin karshe domin shawo kan wannan matsala. Daga cikin gwamnonin da suka yi ma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya rakiya dai sun hada da gwamnan jihar Filato da Nasarawa da Kwara da kuma gwamnan jihar Sokoto. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasir Batsari, sabbin shugabannin hukumomin tsaro da majalisar dattawan Najeriya ke tantancewa sun yi alkawarin za a samu sauki a matsalar tsaro da ke addaba kasar nan ba da jimawa ba, kamar yadda Manjo General Lucky Irabo ya tabbatar a wannan rahoton na Madina Dauda.
All I can promise you and of course promise Nigerians is that with the team that we have, there will be value added security support services across the country.
Anan shugaban Health Solutions a ran kasar Manjo General Lucky Irabo shine yake ba da tabbacin cewa kasa za ta samu saukin matsalar tsaro da ke addabar ta ya zuwa yanzu. Irabo ya ce zai tabbatar da hadin kai tsakanin ƴan uwansa domin su sauya dabaru da zai kawo ƴan kasa damar walwala a yanayi na zaman lafiya mai dorewa. A makon da ya gabata ma dai majalisar wakilai ta tantance waɗannan shugabannin, kuma wannan shine karo na farko da za a tantance su har su biyu. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa, Sanata Aliyu Magatakaddawa Mako, ya bada hujjoji da yasa aka yi irin wannan tantancewar.
Kasa na cin yanayi na damuwa kala-kala musamman wajen fannin tsaro, to ya za a yi a shawo kan wani abu musamman yadda aka kira gare su cewa a tabbata an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban. Kada a ce wanga sojan ƙasa na wanga ruwa wanga na iska, a kowa ya azan abu guda. Ayi ma ƙasa aiki, ayi ma jama'a aiki, a tabbata cewa an samu tsaro. An samu tsaro, abubuwa da yawa na cikin ƙasa za su inganta kuma su ga ulu kuma da suke, kuma dai Allah kuma in Allah su ba za a samu. Aikin su ana bukatar matuƙar gaske, matuƙar bukatar da aikin su. Kin sani, ka sani, mun sani duka. So haka don haka shi muke fata Allah ya ba su nasara a cikin magurin da aka sa gaba na samun zaman lafiya mai ɗorewa a wani ƙasa mu da kuma tsaro a kowane ɓangare na ƙasar Najeriya, Allah ya yarda.
Shi kuwa ɗaya cikin 'ya'yan kwamiti da suka tantance waɗannan shugabannin tsaron, Sanata Bala Ibini na Allah, ya nuna gamsuwarsa da yadda abubuwa suka gudana.
Ni ga Nawa Zato na gamsu da bayanan da suka bayar na ƙudurinsu na tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan ƙasar, don bayanan sun tattaɓa ko'ina inda ake zaton cewa kamar ciwo ne a cikin ƙasar nan na harkar da tsaro. Sun tabbatar mana cewa in aka ƙara taimaka musu da kudade da sauransu na yin aiki za su tabbatar da cewa wannan abun an yi kokari an durƙushe shi ba tare da wannan lokaci ba.
Ranar 26 ga watan da ya gabata ne shugaba Buhari ya nada waɗannan sababbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar su hudu. A yayin da ake tantance waɗannan sababbin, majalisar dattawa ta amince da nadin tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a ƙarƙashin jagorancin Laftana Janar Tukur Yusuf Buratai mai ritaya a matsayin jakadu waɗanda aka fi sani da non-career ambassadors a Turanci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,459
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar inda ya ayyana Bazoum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai sanarwar ta bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum. Hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. To sai dai tuni da wasu yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya dan takarar Muhammad Usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zargi-zargen tafka magudin zabe. Lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a yamai babban birnin kasar. Dr. Sani Abdu shine mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben Muhammad Usman ya kuma bayyana korafe-korafen su.
Lalle an yi zabe amma zaben nan yana tare da kulakule da yawa. Kulakule wa'annan an same su mahi yawan su a jihar Tawa, a jihar Agadez, kuma arewacin jihar Maradi. Na ɗaya dai akwai feve wanda deja alga an yi shi sai an bari an hito daga mazaba sai a ɗauke wannan feve wanda aka hito da shi daga mazaba a sa wanda ake so. Na biyu, mahi yawan delegatinmu a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe, wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sunye bisa wannan feve. Ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wadda kun ba a ba su dama ta su ce ma ga abin da suka gani a ciki. Bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba, tahiya ne aka yi cikin daji, aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo. Wannan shi shugaba Muhammad Isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kulan, kuma sun san mutanen Niger gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azam na lahiya, wanda suna duk abin da suke suna son a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba. To amma sai suka yi kunnen oshegu da wannan kuka da muka kawo. A yau inda muke, mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake badawa na zaɓe a tsaida shi daga yanzu, saboda ba na gaskiya ba ne ba. Abinda sakamakon da ake bada na jabu ne, na ƙarya, ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida. A tsaida wannan ba da sakamako da ake. Kuma bancin wannan, muna son da duka wani ɗan Nijar wanda ke son ra'ashi ta zamanta ta je inda yake so, ya tashi tsaye-tsayen daka, saboda mu ce ba mu yarda ba, mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi.
To sai dai a ɓangaren jam'iyyar PNDS da ɗan takararta Bazoum Muhammad, Ana san barka, in ji Abubakar Sabo, mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar.
Zabe ne an kai kowa wadannan abin da suka so, amma in Allah ya yarda kan Niger muna komawa kamar abin da aka ta daidai a cikin shugaban kasa bazum duwar yake yana yi na kan Niger duka su zan daidai daidai.
Kun gamsu da wannan sakamako waye
ba? Muna diba sakamako in akwai wurin da muka iya mu ce ga wanda kamata a yi tunda akwai hanyoyi doka ta ba kowa yancin in bai yarda da abin da ya gani ba ya tambayi cour constitutionnel ta gyara koko ta a soke koko ai kaza kenan wannan abu abane da doka tabba mutane mu a yau mun gamsu da wannan zaben shine nake cha muna yi makin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazumu wangarin jaye sun ba shi dama rin jaye wajen da bita mai ku amma mu da mun ka san kowa ne Muhammadu Bazumu mun san in Allah ya yarda kan Niger suna komawa daidai an yi campaign kowa ya hadi abinda na shar'ayi amma in Allah ya yarda Niger guda ce kuma muna duwar muka yi kan Niger su zan daidai
sai da yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamako ta salawa da suka fitar dazu
kan adawa kasan daidai ne suna iya su watsi amma akwai dokoki na Niger da sun ka baka hanya in baka yarda da abinda an kai ba ka kai kotu kenan kotu ce ya kamata su tai ba kiran mutane na za su cikin rariya ba ai kaza ai kaza in ba su yarda ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin ga ƙarshe wani ne ya zan shugaban ƙasar Niger amma Allah ya yarda Alhaji Muhammadu Bazum yau zai makimantin Alhaji Muhammadu Isu.
A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta ƙaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da aski ya zo gaban goshi. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Isa Sadiq Acida ya bayyana dalilansu na kin shiga zaben.
Tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada committee ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukumar ta gudanar da zabe ta jihar Sokoto mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaba yan siyasa ne wanda kika dokar ta namba ruwan mu an ce a zaba wanda bai da kowace irin jam'iyya kuma wanda zai yin gaskiya na kuma mai riko amana amma mun yi toga hili mun hada ma duniya cewa waɗannan duk mun san su tunda mu dai jihar Sokoto muke yan jam'iyyar PDP ne wanda suke rike da katin jam'iyyar PDP a matsayin membobin jam'iyyar PDP saboda haka muna kira ga wannan lokaci cewa in ana so adalci to a cire su domin in sun zo wurin zabe to jam'iyyar ta PDP za su wa aiki da gwamnati da ta nada su ba tsakani da Allah ga abin nan da an ka ce mai cin gashin karta to ba su iya cin gashin karsu domin sai su amsa umarni da gwamnatin ta nada su kuma su yan jam'iyya ne ta PDP wadda ka mulki jihar Sokoto a yanzu mu tsamu yi la'akari da shi ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki kowa san irin halin kakanika yi halin kunci halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar Sokoto suke ciki domin bayan biyan albashi na kalubalanci ku yan jarida in kuna iya gwada mini duk fadin jihar Sokoto inda an ce karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan 2 talakawan ta to hawa mulki Aminu Waziri har zaku wayo
to sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta Sokoto Nasiru Yahaya Isa ya musanta zargen inda ma ya yi tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta APC shiga zaben.
Maganar da suke cewa wai kwamishonin da aka nada duka yan jam'iyyar PDP ne wannan ba gaskiya in zan fara da chairman ina ma'aikaci ne ba ma mazaunin Sokoto ne gaba daya sannan kuma duka kwamishonin kaddiba za ka zo ka ga mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi kaya to saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kwarai da gaske aka ɗebo su. Domin su su jagoranci wannan hukuma su dai ni na duka suna daura cewa ne saboda kasan siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske to duk da ba sa da kuɗin abinda suke gani kawai ba su kaurace wannan abu ya faru a Kano su kwankwaso suka ce sun jayi. Ya faru a Katsina lokacin gwamnan Shema. APC a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me ya faru da za su samu cin wasu lokal gwamnati. Kaga a Kaduna ai da ya faru ba inda adawa ma take kamar irin Kaduna. Da yake opposition sun shiga kaga ya sun ci wani abu. To amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses. Ka san dama da ɗan Najeriya ko ɗan Afrika that will come to so always look for one excuse or the other sai mu ce mun kawarce mu wannan al'amari. Yawa so rashin shigan su ba wani abu ne ba kawai kasawa ce ta bangaren su. Yawa domin da za ka shiga cikin wannan zaben ina mai tabbata maka cewa hukumar zabe adala ce kuma za ta yi adalci gurgurdan iyakan abin da take yi. Yawa sannan hukumar zabe ta jiha ko hukumar zabe ta tarayya ba mu ke maguɗi ba. Wannan ke maguɗin zabe ƴan siyasa a garin ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma da Muhammad Nasir. Cuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida na sanyin na da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Mahmud Gareka.
Yayin da ƙarin Amurka ke karɓar allurar rigakafin cutar COVID-19, babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaduwar ƙwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ƙa'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi. Waɗanda hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC za ta fitar. Wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya keɓe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin ƙasar. Ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba. Gungun masu zanga-zangar ya taru ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar Indonesia da ke Yangon. Bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin Asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alkawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda. Kalla mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boran. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce motar Woods ta wuntsula ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Palo Verde a jihar California. Lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya malkwaɗe. Wani hoton bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a kasan wani rami da ke gefen tsauni. An kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi. An dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA yayin da bayanai ke nuna cewa shi kadai ne a cikin motar a lokacin da hadarin ya faru.
Masu sauraro, a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya. Kafin mu sallama muna taya Alhaji Abdulaziz Ahmed Yawale mai gatari murna auren Yarsa Fatima Abdulaziz Yawale da za a yi ranar Lahadi 28 ga wannan wata da karfe 11 na safi a masallacin Juma'a na bakin kara a garin Mai Gatari. Ubangiji Allah ya sa a yi taro a gama lafiya. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Gedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.